hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 4:30 agogon yammaci a nan gundumar Colombia. A yau talata 5 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu, muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za a ji hasashen masana a game da ayyana 'yan bindiga daɗi a matsayin 'yan ta'adda. Daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kamfanin sada zumunta na Facebook ya fuskanci wani kalubale a majalisar dokokin Amurka a yau Talata, inda ɗaya daga cikin sanatocin majalisar dattawa ya yi kira ga hukumar da ke kula da kafafen sadarwa da binciki zargin da wata mai kwarmata bayanan sirri ta yi kan cewa kamfanin ya fi fifita samun riba fiye da kare lafiyar masu amfani da shafin. A farkon jawabin da ya yi a gaban kwamitin da ke kula da sha'anin kasuwanci, Sanata Richard Blumenthal, wanda ɗan Democrat ne, ya ce kamfanin na Facebook na sane da cewa shafin yana da matukar shiga rai kamar yadda tabar sigari take zama abin sabo ko dogaro ga masu shanta. Sanata Blumenthal ya kuma yi kira ga shugaban kamfanin Mark Zuckerberg ne ya bayyana gaban majalisar don ya bada bahasinsa a gaban kwamitin, sannan kuma mun kasasu gudanar da bincike kan ayyukan kamfanin. Wata tsohuwar makacin kamfanin na Facebook, Francis Hagen, da ta rika kwarmata bayanan sirrin kamfanin, ta yi zargin cewa kamfanin ya jima yana rafa-rafa kan wasu al'amuransa. Cikin wani sakon email da ya aike gabanin zaman jin bahasin na yau, kakakin Facebook Kevin McAllister ya ce kamfanin ya fi fifita tsaron masu amfani da shi fiye da ribar da yake samu. Wani kwamitin bincike mai zaman kansa ya gano cewa wasu malaman ɗarikar Katolika a Faransa sun yi lalata da yara sama da 200,000 cikin shekaru 70. Rahoton da kwamitin ya fitar a ranar Talata ya nuna cewa cocin ta Katolika ta yi rafa-rafa kan lamarin ta hanyar yin tsit da batun wanda aka kwashe gomman shekaru ana aikatawa. An fitar da rahoton ne bayan shekara 2.5 da aka kwashe ana bincike, a cewar bayanai wanda ya gano cewa adadin yara ƙanana da aka yi lalata da su ya kai 216 tun daga shekarar 1950. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Talata, inda suka tattauna kan fannoni da kasashen biyu za su ƙara ƙarfafa dangantakarsu. Blinken na ziyara a Paris ne don tattauna yadda Amurka da Faransa za su ƙara yaƙin zumuncinsu bayan wata takaddama da ta kunno kai kan wata alaƙa ta tsaro da Amurka, Burtaniya da Australia suka ƙulla. Wani jami'in Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa ganawar Blinken da Macron ba ta cikin jadawalin ayyukan da sakataren harkokin wajen Amurka ya tsara zai yi a ziyarar tasa, kuma sun kwashe minti 40 ne suna tattaunawa da Macron ɗin. Da safiyar yau Talatan nan, Blinken ya fara ganawa da takwaran aikinsa na Faransa, Jean-Yves Le Drian. Kazalika ziyarar tasa ta haɗa da tattaunawa da mai ba da shawara kan harkar tsaron Faransa, Emmanuel Bon, tare da yin jawabi a wani taron haɗin kai da bunƙasa tattalin arziki. A ranar 15 ga watan Satumba, gwamnatin Joe Biden ta sanar da wata matsaya da ta shafi tsaro wacce suka cimma da Burtaniya da Australia. Karkashin matsayar, Australia za ta samu damar kera jiragen yakin ruwa masu nutso da ake kira submarine guda 8 ta hanyar amfani da fasaha Amurka, waɗanda ake sarrafa su da fasahar nukiliya. Wannan yarjejeniya na zuwa ne bayan da Australia ta janye daga wani cinikin da take yi da Faransa wajen samun irin waɗannan jirage masu amfani da mai da wutar lantarki, lamarin da ya fusata Faransa har ta janye jikajinta da ke Amurka da Australia. Wani sabon bincike da gudanar ya nuna cewa allurar COVID-19 ta Pfizer na da ingancin da ya kai kashi 90, ta yadda amfaninta a jikin mutum zai kai tsawon wata 6 idan mutum ya allura ta biyu. Binciken na nufin allurar za ta iya hana kaiwa ga kwanciya a asibiti ko da mutum ya kamu da ƙwayar cutar ta coronavirus. Masu bincike a Pfizer da asibitin Kaiser Permanente na Amurka sun duba bayanan mutum miliyan 3.4 da suka kasance mambobin Kaiser a kudancin California a tsakanin watan Disamba 2020 da Agustan wannan shekara wajen fitar da sakamakon wannan bincike.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu je ga taskar rahotanni. Har yanzu tsugunne bai kare ba akan batun ayyana 'yan bindiga daɗi a matsayin 'yan ta'adda da suka addabi Najeriya, musamman yankunan arewa maso yamma da tsakiya, inda wasu masu ruwa da tsaki a ƙasar ke goyon bayan a ayyana su a matsayin 'yan ta'adda. Wasu kuwa na ganin cewar kamata ya yi gwamnati ta mai da hankali kan ababe da za su iya kawo wa ƙasar zaman lafiya, musamman ta ɓangaren daidaito. Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja, Halima Abdulrauf, ta haɗa muna wannan rahoton.
Kiraye-kirayen neman gwamnatin Najeriya ta ayyana 'yan bindiga da suka addabi yankin arewa maso yamma ya ƙara ƙamari ne a makon jiya, biyu bayan kiran da 'yan majalisar dattawar ƙasar suka yi wa shugaba Muhammadu Buhari akan batun na sake ɗaura ɗamarar yaƙi da miyagun da kuma ayyana su a matsayin 'yan ta'adda, wanda tuni masana tsaro 'yan majalisun da wasu 'yan ƙasa ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kai. Sanata Adamu Muhammad Bilkacuwa, ɗan majalisar dattawar Najeriya ne mai wakiltar mazaɓar jihar Bauchi ta Arewa.
Yanzu a duniya kasashe da yawa inda an ce suna da 'yan ta'adda, to sukan samu haɗin kai da sauran kasashen duniya don a yaƙi ta'addanci. Shi ko abin nan da yake faruwa a Najeriya kawai dai an kira shi kaman kara ne. To bandit fa kalman nan ta Faransa ce, in an ce mutum bandit wato kaman ɗan iska. Yanzu ma bari mutanen nan suke yin abin da ya shiga aikin ta'addanci, kuma dinga kiransu 'yan iska, kamar gara mu kira su 'yan ta'adda. To idan aka yi haka, duk inda muka nemi gudumawa a guje za su zo mana, don duniya ta ɗauki ƙudurin cewa a ko ina ta'addanci yake a yaƙe shi. Ya kamata mu roƙi mai girma shugaban ƙasa ya kira su da sunansu na yanka 'yan ta'adda.
Masanin tsaro da sha'anin diflomasiyyar ƙasa da ƙasa Kabir Adamu ya ce
global terrorism inda ta daɗe ai da ayyana su wa'annan 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda, ko an kira su 'yan ta'adda ko ba a kira su 'yan ta'adda ba, abu guda ne wanda ke haƙƙi na gwamnati shine ta magance matsalar. Kuma ba ƙasa da za ta zo ta magance ma gwamnati matsalar sai ita da kanta. Waɗannan 'yan bindigan abubuwa uku ne yake ba su ƙarfin da suke abin da suke yi, kuma haƙƙin gana kan gwamnati. Menene waɗannan abubuwan uku? Na farko, rashin ingancin tsari na hukuntar da mai laifi yana da rauni. Abu na biyu, dazuzzukan nan inda waɗannan 'yan bindiga suka je suka mamaye. Abu na uku, irin goyon baya da suke samu daga cikin al'umma, wanda kuma wannan na da nasaba da abin farko da na faɗi, da kuma matsalar tattalin arziki wanda ƙasa take ciki talauci da ya katutu. So a taƙaice dai, in ba magance waɗannan abubuwan uku aka yi ba, babu ƙasar da za ta zo daga waje ta zo ta magance mana su.
Ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan wannan lamarin.
Sunana Stanley Nilus. Gaskiya ra'ayina shine gwamnati ko shugaban ƙasa ya sa a bayyana su akan 'yan ta'adda, domin iyayenmu da 'yan uwanmu a arewacin Najeriya yau ba sa zaman lafiya, suna da gonaki. 'Yan ta'adda da bindiga sun hana mu zuwa gona. Yau kafin ka je gona sai ka je ka biya 'yan bindiga, sai ka nemi izini daga wurin su kafin ka je ka girbe kayan gonanka.
Sunana Aisha Salis Muhammad. Eh, zan ce su ma 'yan ta'adda ne sabila da suna yuzun makami, kuma suna shiga cikin daji don su kashe mutane har ga suna shiga gidajen mutane.
'Yan bindigar dai na ci gaba da kai farmaki kan jihohin Zamfara, Sokoto, Kaduna da dai sauransu duk da matakan da gwamnati ke ɗauka. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A daidai lokacin da ake bikin ranar malamai ta yau a duniya, rahotanni na bayyana da cewar akwai malamai da dama a jihar Borno waɗanda suka rasu a sanadiyar rikicin Boko Haram. Kowane hali iyalan waɗannan malamai suke ciki. Wakilinmu a jihar Borno, Haruna Dauda Biyu, na ɗauke da ƙarin bayani.
Malamin firamare 564 ne suka rasa rayukansu sakamakon rigingimun Boko Haram a jihar Borno, da kuma hakan ya jefa iyalansu cikin halin ƙaƙani-ƙayi. Shugaban kungiyar malaman firamare na jihar Borno, Kwamla Jibril Muhammad, ya bayyana hakan a wani taron manema labarai da suka kira a garin Maiduguri, wanda ya ce yanzu hakan iyalan waɗannan mutane suna cikin wani halin ƙaƙani-ƙayi, duk da cewa suna iyalansu ƙoƙari wajen ganin cewa sun taimaka wa iyalansu. Ya ce akwai wasu mutane kuma fiye da 700,000 da aka dakatar da albashinsu. Yanzu hakan suka shiga shiga wani halin kakanikayi wanda wasu su kuma shi bayyana a gaban kwamitin tantancewa, wasu su kuma takardun magana makarantu na Jabu, wasu su kuma takardun banki da dai sauran laifuka da ake zargin su da shi.
Malamai dai wadda na sani, abinda na sani, muna cikin matsala daya ko biyu. Matsaloli na farko wannan kaman ka ga na kwanan nan da aka zo aka cancance malamai, to mun samu matsala cewa wayansu malaman namu dai ba su samu tsallake siradin ba, duk da cewa mun yi binciken na farko mun cire sakamako mun kai ya mai girma gwamna ya gani, kuma daga baya sai muka ga akwai kurakurai wayansu wadda an manta ba a sa sunansu ba, kuma takardunsu yana da kyau, so ya sake ba mu wata alfarma mu sake zuwa mu duba mu tantance mu ga cewa wadda lalle takardunsu na koyarwa yana nan ba tare da matsala ba, a sake tantance a kai mar. To Allah ya sa mun sake zama ni ma ina cikin committee din, mun sake tantancewa kuma mun kai mar. Bayan mun kai mar mun gode wa Allah, ya karbi report din kuma ya amince, kuma har ya bada izinin a biya su wannan number su ya kai 1,224 ba a biyan su, an dakatar da biya.
Washin ina muku kuma waɗannan malamin makaranta ne za
shi mutumin in kace sallama tunda baka miƙa martakarra officially ba, mu ba mu ga cewa sallaman yayi ba, wanda aka dakatar da biyan su ne, to su din sun kai 7,000. Eh to sauran kaga wanda bai tako ya zo an tantance shi ba, shi da kansa ya san makomansa. Mu a Borno namban da muke da shi na malamanmu da suka rasa rayukansu da kuma wanda aka dauke aka sace tunda yau shekara 12 farkon wannan crisis zuwa yau, namban su yana 564 ne mu a Borno. To wanda suka mutu da wanda ba san inda suke ba, eh wannan muna da wannan record din 564 ne abin da ya shafi malamanmu.
To kowane hali ne iyalan waɗannan malamai suke ciki a yanzu?
Eh to gaskiya yau lamarin iyalai kam wanda mazansu suke nan a rayuwa wahala ake, yau zaman mu ne yau, ballantana a ce uwa ta rasa mijinta an bar mata yara, ana cikin matsala, ana cikin matsala lalle. Sai dai kwanakin baya yau kusan wata 8 Allah ya sa mun tashi mun rufta ma Northeast Development Commission da Civil Society, muka yi dan wani kokari muka rufta maka nemi taimako, kuma alhamdulillah sun taimaka mana.
Shugaban kungiyar malamin makarantun primary na jihar Borno kenan, Comrade Jibrin Muhammad, ke bayani akan makoman malamin makarantun primary a jihar Borno. Haruna Radio, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Basari dauke da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya.
A yayin da Najeriya ta cika shekaru 61 da samun yancin kai daga Turawan kasar Burtaniya a ranar 1 ga watan Oktoba nan da muke ciki, al'ummar kasar na ci gaba da bayyana ra'ayinsu ta fannoni daban-daban, musamman ci gaban da aka samu da kuma aka san hakan. Duk da yake dai shekarar ta bana ta zo ne a daidai lokacin da matsalolin rashin tsaro ke ci gaba da addabar wasu yankuna na Najeriya. To amma masanin harkokin siyasa a Najeriya Alhaji Umokolo ya ce ko babu komai an samu ci gaba ta fuskar dorewar mulkin siyasa a dan tsakanin nan.
Alhamdulillah ta bangaren siyasa kam an samu ci gaba. An za mu tuna da an fara yi da jami'u guda 2-3 aka zo 5, to yanzu ga su nan ma kowane lokaci ana samun karin jami'u. Na biyu ana samun watan dama, yan Najeriya sun samu dama yanzu nan na zaben irin mutanen da suke so su shugabance su a kowane mazaba. Zan baka misali a da da wuya kaga an tashi lokacin ana ko maganan campaign na siyasa, na daya zaka dinga ji ana samun fadace tsakanin jami'u. Yanzu wannan abun ta kau a Najeriya babu. Kowane lokaci zaga yayan jami'an nan suna harkokin su na arziki tare da su, ba wani tashi hankali ba irin da ba. Kulla ana samun ci gaba ne.
Alhaji Makola, akwai masu ra'ayin cewa mulkin fara hulan nan idan aka dubi ayyuka na raya kasa da sojoji suka yi har yanzu shugabannin fara hulan nan ba su yi ba. Me zaka ce ga masu irin wannan ra'ayi?
Ka san mutane ba su gane bambancin mulkin farin hula da na soja. A mulkin soja shugaban kasa ko gwamna na iya tashi kawai ya ce na rusa wannan ginin, ina son maida ta wancan ginin. ba ta bin ta ka'ida na majalisa na dokoki ko na tarayya ko na jihar, amma ita ko demokradiya dole abi in na jihar ne akwai majalisa na jihar, in na tarayya ne kuma akwai na majalisan dattawa, akwai kuma majalisa ma na kasa. So akwai bambanci tsakanin mulkin soja da mulkin demokradiya, amma duk da yake duk da haka dai mulkin demokradiya ba ka iya hada ta da soja wajen ci gaba da yan Najeriya suke samu, saboda na daya akwai samun yancin kai, na biyu kowa na ya fitowa ya faɗi abin da ya dame shi, a mulkin soja ko ba kai saka wannan magana ba.
Malam Yunusa Salisu Kuta dan kabilar Gwari ne daga jihar Niger, da ya nuna wata basira ta fassara taken Najeriya da yaren Gwari domin bayar da irin tashi gudunmuwa wajen ƙara haɗin kan ƙasa. Ya ce sako ne ya bayar ga duk wani mai magana da yaren kabilar Gwari musamman a jihohin tsakiyar Najeriya.
Shine na farko wannan takin Najeriya nan, ko da kai nkwa ne, ko da kai gwarin Abuja ne, Nasarawa ko ina, ka rike shi tankar kamar naka ne. Sannan kuma in ka iya yi, don Allah don Annabi ka koya ma wani, in baka iya yi ba to kai kokari ka koya. Sannan akwai littafi na nan da na rubuta da baki shi ma
to taba mana da gwarin mu.
Fe ku kalama kidaje yaye Najeriya yi ya ji knutnu
ya karbu a hukumance koko bai karbu ba.
Alhamdulillah, kafin in fara wannan takin Najeriya din nan a makarantu sanda na bi dokoki wanda subed the Niger State Ministry of Education, akwai takarda da suka bani suka hukumance cewa in ji in koyar da wannan takin Najeriya nan, bai saboda suna ganin cewa akwai abin da ake cewa language one. Language one da ake nufi anan shine zaka ga idan ka koya ma yaronka ko kuma ka koya ma dalibi wani abu da yaren shi yafi dokawa fiye da idan kan afanda turanci ko wani yare, shi yake cewa language one.
A gefe guda kuma matsalar faduwar darajar naira a gaban dalar Amurka wani abu ne da ke daukar hankalin jama'a a wannan lokaci da Najeriya ke cika shekaru 61 da samun yancin kan. To amma masanin harkokin kuɗi da tattalin arziki a Najeriya, wanda kuma kwamishina ne a ma'aikatar kuɗi ta jihar Niger, Alhaji Muhammad Zakari, ya yi ƙarin haske akan dalilin faduwar darajar nairar da kuma yadda za a shawo kan lamarin.
Kasancewan ba mu da abubuwan da muke turawa waje a biya mu a dala, to dole za mu samu kasancinsa. Na biyu, mu kanmu abubuwan da muke sarrafawa a Najeriya ba su da yawa. Misali, yanzu za ka hau motar nan daga waje aka kawo ta, to da dala za a sai, amma shin za ka hau daga waje aka kawo da dala za ka biya? Kai, wani lokaci abun mamaki, har wannan abun da ake kiransa toothpick, har shi sai ka ga wai ana shigowa da shi. So sai kasance muna shigowa da abubuwa da yawa, kuma ba mu da kudin shiga a dala. So kaga irin wannan hali dole ya kai ga ana karancinsa, don abu ne bai kai ba kuma kowa yana.
To wanda kuma rabu ga ganin yadda ita naira nan faduwa ta yi warwas gaban dala, ya za a farfado da abun ta yadda dala za ta dan, wato naira za ta dan mutunci a gaban dala?
To shi dama ko gidanka ne in ka ga abu bai kai ba, abu biyu za ka yi ko? Na farko sai ka rage abun da kake bukata na kuɗi. Ta gane farko kenan. Na biyu, sai kai abun da zai karo maka kudin shiga. So da haka ya kasance abu ne wanda dole za mu duba su mahukuntanmu da gwamnati a duba a ga ta yaya za a karo, za a yi abubuwan da za su karo mana dala shigansa. Sannan na biyu, ta yaya za a yi mu rage shigowa da kaya daga waje, wanda shi ne ke danne mana naira. Da sai ka canza naira zuwa dala ka sai kaya. Misali, za ka ma kai kokota ne za ka sai ka canza naira ka sai kasa, ka sai kudaden kasan waje. Kuma kudin farko da ake saya shi ne dala, in aka je can kwatannu sai a canza a kai kudinsu a abin. To kaga idan muka dubi su menene abubuwan da lalle muna iya yi a nan kasar ba sai mun je waje ba, to sai mu dukufa mu yi wayannan abubuwan. Gwamnati ta yi kokari misali wajen shinkafa, ka lura yanzu shigowa da shinkafa ya dan yi sauki, sai dai mutum ya yi da ganga ya ce shi ba zai ci namu nan ba na kasar waje yake so, amma za ka ci shinkafa din ai akwai shi gwargwado, to misali kenan.
Fata dai Allah ya kara hada kan yan Najeriya tare da ci gaba da dorewa a matsayin kasa daya al'umma daya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
A ranar 8 ga wannan watan na Oktoba ne sa a karawa tsakanin Jamhuriyar Nijar da Algeria tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na ƙwallon ƙafa na shekara 2022 da zai wakana ƙasar Qatar, canjin ranar daga 10-12 yanzu zuwa 8 ga wannan wata na Oktoba ya dai kawo cece kuce daga ɓangaren ƙasar Algeria da ake ganin ta dai mayar da yukarta a cikin kube domin kimtsawa zuwa karawa da MENA National ta Jamhuriyar Nijar a Stade General Sani Kunce na babban birnin Yamai. Sauran wasannin da za a yi sun hada a gobe Laraba da Sudan da kuma Guinea Conakry, sai Morocco da Guinea-Bissau a ranar Alhamis kuwa Liberia za ta karɓar bakuncin Cape Verde, sai RDC Congo na bugawa da Madagascar, Guinea Equatorial na buga da Zambia, Nigeria da Central Africa, sai Rwanda da Uganda. Sai dai mafi yawancin waɗannan wasannin za su wakana ƙasar Morocco ne saboda soke hilaye da dama na wasannin ƙwallon ƙafa da hukumar ƙwallon ƙafa ta Nahiyar Afrika CAF ko CAF ta yi saboda rashin cika ka'idodi na karɓar bakuncin wasannin ƙasa da ƙasa da hilayen suka kasa yi. Tun ranar 28 ga watan Satumba ne da ya gabata aka soma wasannin ƙwallon ƙafa na mata na Nahiyar Afrika ta Kudu ko mu ce na kudancin Nahiyar Afrika, inda ƙasar Afrika ta kudunce ke karɓar wasannin na wannan shekara 2022. Ita dai Afrika ta Kudu ita ce ta lashe wasanni
hudu na ƙarshe daga cikin tara da suka wakana na ƙwallon ƙafa na mata na yankin kudancin nahiyar Afirka. Kuma a yau an gwabza tsakanin ƙasar Zambia da Uganda sai na bibiya ta kecereni da Eswatini. Da ƙarshe kusancewa dan wasan ƙwallon kwando nan shahararre dan ƙasar Spain Paul Gasol a yau ne ya bada sanarwar dakatar da buga wasannin ƙwallon kwando a Barcelona a lokacin da ya kira taron manema labarai a shekaru 41 a duniya. Paul Gasol ya lashe kofin duniya tare da kasar ta Spain, haka ma ya samu tagullar azurfa a wasan Olympic so biyu, ya lashe kofin Turai so uku, haka ma ya lashe wasannin NBA na kasar Amurka a shekara 2009 da shekara 2010 tare da Los Angeles ta Kobe Bryant. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Kamfanin sada zumunta na Facebook ya fuskanci wani ƙalubale a Majalisar Dokokin Amurka a yau Talata, inda ɗaya daga cikin sanatocin Majalisar Dattawa ya yi kira ga hukumar da ke kula da kafafen sadarwa da ya binciki zargin da wata mai kwarmata bayanan sirri ta yi kan cewa kamfanin ya fi fifita samun riba fiye da kare lafiyar masu amfani da shafin. A farkon jawabin da ya yi a gaban kwamitin da ke kula da sha'anin kasuwanci, Sanata Richard Blumenthal, wanda ɗan Democrat ne, ya ce kamfanin na Facebook na sanar da cewa shafin yana da matuƙar shigare kamar yadda tabar sigari take zama abin sabo ko dogaro ga masu shanta. Sanata Blumenthal ya kuma yi kira ga shugaban kamfanin Mark Zuckerberg ne bayyana gaban majalisar don ya bada bahasinsa a gaban kwamitin, sannan kuma mun kasar su gudanar da bincike kan ayyukan kamfanin. Wata tsohuwar makacin kamfanin na Facebook, Francis Hagen, da ta riƙa kwarmata bayanan sirrin kamfanin, ta yi zargin cewa kamfanin ya jima yana rafa-rafa kan wasu al'amuransa. Cikin wani sakon email da ya aike gabanin zaman jin bahasin na yau, kakakin Facebook Kevin McAllister ya ce kamfanin ya fi fifita tsaron masu amfani da shi fiye da ribar da yake samu. Wani kwamitin bincike mai zaman kansa ya gano cewa wasu malaman ɗarikar Katolika a Faransa sun yi lalata da yara sama da 200,000 cikin shekaru 70. Rahoton da kwamitin ya fitar a ranar Talata ya nuna cewa cocin ta Katolika ta yi rafa-rafa kan lamarin ta hanyar yin tsit da batun wanda aka kwashe gomman shekaru ana aikatawa. An fitar da rahoton ne bayan shekara 2.5 da aka kwashe ana bincike, a cewar bayanai, wanda ya gano cewa adadin yara ƙanana da aka yi lalata da su ya kai 216 tun daga shekarar 1950. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Talata, inda suka tattauna kan fannoni da ƙasashen biyu za su ƙara ƙarfafa dangantakarsu. Blinken na ziyara a Paris ne don tattauna yadda Amurka da Faransa za su ƙara yaƙin zumuncinsu bayan wata takaddama da ta kunno kai kan wata alaƙa ta tsaro da Amurka, Birtaniya da Australia suka kulla.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe da sanyin safiyarku, karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji saura bukan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.